This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azatsani wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni 6. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke tsara rantsabewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Gwamnatin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu akwai kimanin yaran ƙanana su 10,000 da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa a ƙasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna garuruwan yammacin Zaria a jihar Kaduna sun ce ‘yan bindiga na ci gaba da kaiwa garuruwan hari don kusan a duk rana sai sun binne gawar mutanen da ‘yan bindigar suka kashe.
An taɓa kashe mana mutum 55 rana ɗaya. Da zuwa yin mutu a TV kullum sai mun zauna idan mutum 4-5. Abinda gwamnati muke so ta mana su zo ta ije mana soja a Ɗinki, sai ije mana soja a Gwada, sai ije mana soja a Bina, sai ije mana soja a Tudun Amada, sai ije mana soja a Wuzata saboda mutanen nan su ba su da mutuwa.
Alhaji Ɗan Yabu Ƙerawa kenan wani mazaunin yankin. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da matakin da ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO. Amma kafin nan, yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Litinin ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azatsani wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni 6 a matsayin azatubalin farko na ganin an ma dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin daɗaɗɗun abokan juna. Tattaunawar tasu ta shafi jerin ƙalubale iri-iri da suka hada da haramar da Isra'ila ke yi na kai hari ta ƙasa kudancin Gaza da take-taken bala'in matsalar jin ƙai da ke shirin afka Falasɗinawa farar hula. Biden, wanda ya rika nuna jan ido ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bisa kunnen uwar shegu da yake yi da shawarwarin na Biden, ya ce Amurka na aiki tare da ƙawayenta a yankin domin cimma yarjejeniyar dakatar da faɗan yadda za a samu sakin wanda aka yi garkuwa da su a Gaza da kuma shigar da ƙarin taimakon jin ƙai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke ƙara rantsabewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda a cikin wata sanarwa a jiya Litinin ya yi Allah wade da faɗan da 'yan tawayen M23 suka ƙaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin Goma. A kwanan nan dai rikici na ci gaba da ƙazanta tsakanin ƙungiyar ta M23 wadda ɗaya ce daga cikin gwamman ƙungiyoyi masu riƙe da makamai da ke garin Ramba a yankin gabashin ƙasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta Congo. Ƙasar ta Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen yammaci sun ce ruwan da ke marawa 'yan tawayen baya domin dabarar ƙwarƙwarar ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙasar ta Congo wani zargi da Kigali ta ƙaryata. Mambobin majalisar da suka yi zama a jiya Litinin domin tattauna lamarin sun jaddada yin Allah wade da dukkan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke ciki, wato da ke cin karansu ba babbaka a ƙasar. Gwamnatin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu akwai kimanin yara ƙanana su 10,000 da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa sama da shekaru kuma bayan ɓarkewar yakin basasar ƙasar. Ministar Ma'aikatar Iyali da Jinsi ta ƙasar, Marte Karima, ta faɗa cikin wata sanarwa cewa har yanzu ana ɗaukar yara a matsayin sojojin faɗa, 'yan leƙen asiri, 'yan aiki, 'yan dafa abinci da ma yin amfani da su tamkar bayi wajen yin lalata da su, yayin da yara su 15,000 suka yi nasarar arcewa daga dakarun 'yan tawayen. Ta ce da dama tsoro ya riga ya shiga zukatansu ta yadda da wuya su iya komawa ga kintsintsiyar rayuwa. Tun a shekarar 2013 ne ƙasar mai ɗimbin arzikin ma'adanai talauci ya yi mata kanta ta rika fama da rikici lokacin da yan tawayen Seleka suka kwace iko suka karkabe shugaban kasar a lokacin Francisco Bozizi daga office. Majalisar Dinkin Duniya wadda ke gudanar da aikin tabbatar da zaman lafiya a kasar ta kiyasta cewa fadan ya laƙuma rayukan dubban mutane ya kuma daidaita sama da miliyan guda ko kashi 1.5 na al'ummar kasar. A shekarar 2019 dai aka cimma wata rajejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da kungiyoyi 14 masu rike da makamai, amma duk da haka tsugunnata shi bata kare ba a kasar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotannin mu. Mazauna garuruwan yammacin Zaria a jihar Kaduna sun koka kan karuwar har-haren yan bindiga a yankin a kwanan nan, inda suka ce kusan a kullum sai an kashe musu mutane kuma a sace wasu dan karbar kudin fansa. Sun kuma sake yin kira ga gwamnati da ta ƙara daukar matakan tsaro don kare rayukan al'ummar yankin. A gefe guda kuma masana harkokin tsaro na ganin cewa akwai abubuwan dubawa musamman ganin yadda har-haren ke karuwa a wasu yankunan jihar Kaduna. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Al'umomin garuruwan yammacin Zariyan dai sun ce yanzu rayukan mutanen su bai zama bakin komai ba a wurin yan bindigan da ke yawan kai musu har-hare. Saboda a kullun kwanan duniya sai an kai harin hallaka mutane da dama sannan a sace wasu. Alhaji daya Bukerawa shi ya magana da yawun al'umomin yankin kuma ya ce a gaskiya fatura ta kai bango.
Yammacin Zaria gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa, addu'an duniya take nema. An taba kashe mana mutum 55 rana daya. Yanzu a yi musu sati biyu kullun sai mun zana idan mutum 4 mutum 5. An kona dukiyar mutane, ana kallo a mota kasuwa ta je a garin Aisha ta kafin gari waye, an kona motoci guda 3, gidajen da sun kona a garin bai da adadi. Sun kwashi mutum 45, banda wannan bannin suka mai dabbobi da awakin su kwasa. Sun shiga garin Bina, sun tafi da mutum 30. Sun shiga garin Dinki, sun tafi da mutum 40. Sun kashe mutum 2 a garin Tirin Ahmada, sun kashe mutum 2. Sabon Gidan Ganye, sun kashe ango da amarya an zo shigan daki.
Ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da.
Alhaji mutanen nan sun fi karfin mu. Barayin nan da suka shigo gwadan mutanen banda sun kai mutum 200. Sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan 9. Suna zama ko suka dauki mutum 38.
Ku yanzu me kuke so gwamnati ta muku?
Abin da gwamnati muke so ta mana, ta zo ta eje mana soja a Dinki, ta eje mana soja a Gwada, ta eje mana soja a Bina, ta eje mana soja a Tudun Amada, ta eje mana soja a Uzata. Daga nan an tara gabashin Zari
kenan. Ai ba isassun sojojin da za a aje.
Mallam, jajin aka diba kwata a jaji, sai su yi wannan abin wallahi. Saboda mutanen suwa ba su mutuwa.
Kafin yanzu dai an samu saukin har-haren yan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna. Sai dai kuma ganin dawowar har-haren ta sa masana harkokin tsaro irin su Manju Hayashin Komerita ya cewa a gaskiya akwai abubuwan lura.
Ba lallai bane ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka da jihar Katsina misali, da wannan ya sa su yan bindigan nan sun takura a wancan yankin, sa iya yin hijira su yanko nan su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama. Wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai daya, domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidan wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe. Saboda haka lallai wayannan gwamnoni gaba ɗayan su na arewa ya kamata ne su hada kai su dau wannan mataki, kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ya zama to suna yin shi na bai daya. Wannan lallai zai kare lagon su, sannan ya kasance sojojin mu suna bi su ma suna ƙara kare lagon wayannan mutane.
Kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da hauhawa har-haren dai ya ci tura, saboda sakon da na tura ban samu amsa ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa. Sai dai kuma gwamna Malam Ubasanin jihar Kaduna ya taba shedawa manema labaru matakan da gwamnati ke dauka game da wannan matsala ta tsaro a jihar Kaduna.
Mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro, saboda a hada kai da shugaban al'umma wato sarakuna da dakatai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanen mu. Na kuma ga shi shugaban sojoji na sama kuma wannan zaman da muka da shi suka yadda cewa a kurare guda biyu a jihar Kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a bude babban guri na sojoji a jihar Kaduna.
Har-haren yan bindigan a waɗannan yankuna dai sun zo daidai lokacin da ake fama da tsadar rayuwa. Saboda da dama al'umomin waɗannan yankuna ba samu sun yi noma ba saboda matsalar tsaro, sannan yanzu gashi sayan abincin ya gagara saboda tsabar tsada. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ajiyar Litinin mai akan hutu da ke yamma suka kai wani harin makami mai linzami akan wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa wata tashar jirgin ruwan Iran. Lamarin da ya janyo yar matsala duk da dai ba wani ma'aikacin jirgin da ya ji rauni cewar mahukunta. Harin da aka kai kan jirgin mai dauke da tutun tsibirin Marshall da kamfanin Girit na dafan kaya ta ruwa na Star Aris ke kula da shi ya nuna irin fadin hare-haren da ƴan hutun ke kaiwa a yanzu kan jiragen da suke kaikaita masu tafiya akan kogin Bahar Maliya da yankin Gulf da hanyar ruwan Bab El Mandeb da ta yi musu mahada. Jirgin na Star Aris da ya kasance babban mai marabaya da samar da makamai ga ƴan hutun a shekarun da suka kwashe suna gwamza yaki a Yemen ya taso ne daga Brazil kan hanyar shi ta zuwa bandar Khomeini da ke Iran. Wani kamfanin samar da tsaro mai zaman kansa Abre ya bayyana cewa kamfanin da mai kamfanin na Star Aris yana yawan hudar da kan kaya da kasar ta Iran don haka ne ma aka yi hasashen a wannan karan macen ya nufa. Abre ya ce kamfanin na Star Aris ya samu nakasu a wani gefe na jirgin. A ranar Litinin ma'aikatar shari'a kasar Farisa wato Iran ta ce wata kotun kasar ta yanke ma wani mutum hukuncin kisa bisa dalilin kisan wani sanannen mai shirya majige Dariush Maharuje da mai ɗakin shi a watan baya a gidansu da ke kusa da birnin Tehran. A watan Oktoban bara ne aka kashe Maharuje wanda ya tashi a ɓangaren shirya majige a ƙasar mai shekaru 83 a duniya da mai ɗakin shi Vahida Muhammadifa ta hanyar daɓa musu wuƙa a gidansu da ke Karaj arewa da babban birnin ƙasar ta Iran. Tun da farko babban mai shari'ar yankin Alborz Hussein Fazili Harikandi ya ce makashin wanda aka kama kwanaki kaɗan bayan ya kai harin tsohon ma'aikacin Maharuji ne cewa kuma ya daɗe yana kullace da shi sakamakon wata sa'insa da suka yi akan kuɗi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma gefe guda, mu ba Aliyu Mustafa Sokoto wuri don ya gabatar da shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da sadunmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani ya ce bakin alƙalmi fa ya bushe dangane da maganar ficewar Nijar ɗin da Burkina Faso da Mali daga ƙungiyar nan ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS ko sai da yawo.
Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari ƴan ƙasarmu su kwana su tashi cikin barazana. Wannan kaɗai ya isa mu bar wagga ƙungiya. Wagga ƙungiya don muna cikinta an hana abinci ya shigo, an katse muna wuta, an hana magani ya fito, an hana kuɗin na Niger mu yi unhwani da shi.
To mun ji ta bakin shugaban Nijar, ɗan Nijar fa.
Sunana Rimanatu Ibrahim, ina nan birnin Niamey, jamhuriyar Nijar. Rotarar in ƙasashen AUS, Nijar da Burkina da Mali daga ƙungiyar Sidiyawo. Gaskiya mu sai mu ce wannan al'amarin ya gamshe mu, ya birge mu sosai, mun ji daɗin shi. Wallahi mun ji daɗin shi, saboda baka iya ganewa a ce yau a liƙe muna ƙoda a yanke muna huta. Muna shan wuya a zo a yi negosiya, a yi negosiya a samu matakan da an ka ɗauka bisa kan wannan al'amari, sai a ce kaza a ce kaza, ana ta dai ana ta sha muna rai. To yanzu dai da Al-Asim Gwaita da Abdulrahman Chani da na Burkina Ibrahim Traore da suka ɗauki matakai, gaskiya matakin da sun ka ɗauka ya birge mu. Mai ji daɗin vraiment wanga ita daga Sidiyawo da sun kai.
Sunana Malam Malam Muhammad mai madara. Muna goyon bayan dai a sasan tare. Ba mu goyon bayan haka yar wannan fitar gada. Yanzu misali kama akwai mutane wanda suke kasashen waje, to su yanda za su, akwai an kasuwa masu fita, kenan dole su ma sai sun samu matsala. Hayya guda ce muke bukata a yi kawa a yi nemi sulhu. Al'umma da dama suna cikin tagayyara.
Haka ne. to shirin yau ka cokan kan wannan batu ne na ficewar Niger, Mali da Burkina Faso daga ECOWAS.
Sai yawo ko wanda bai da dalili ya gane ɗan shatan Faransa ne, ɗan shatan Amerika ne. Kurum dai makaron ya rubuta ya ce mutunubu da Alassane Ouattara da Macky Sall da wani wani ne Talon da wani presidentin Ghana ga abin da muke so a yi mu Niger.
Eh wannan fita Mali da Niger da Burkina Faso cikin sai yawo babban kuskure ne. Kuma wanga kuskure ne wanda zai iya shawo mana illoli yawa. Yanzu a taso a ce mu mun fita da cikin sai da yawo, in zan tafi Nigeria sai na zo nan yamai na yi visa, in zan tafi nan Kano ka san da wai jaha bakwai a tsakaninmu da Nigeria, ka san da wannan.
To don tattauna wannan babban al'amari na ficewar wannan kasashe guda uku daga wannan babban kungiya ta tattalin arziki ta kasashen Afirka ta Yamma, wakilin mu na Birnin Yamai Sulaiman Barma ya gayyato mana wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da su duka biyun ba wanda bai takarar shugaban kasa ba a can Niger. Ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intanet Kara Alhassan, kuma ga su ne da bakin nasa.
President Tahir Gimba, bari mu fara da kai. Shin ya kake kallon matakin ficewar waɗannan ƙasashe daga kungiyar Sediyawo?
Saboda Sediyawo ko wanda bai da dalili ya gane ɗan shatan Faransa ne, ɗan shatan Amerika ne, kaga abin da ya waka ne daga ainihin mulki na kwarar kwallon Senegal. To inda son shi ne ya yi juyin mulki Senegal, da an ce kai an dakatar da Senegal an yi kaza an yi kaza. An kashe presidentin Chad a sa dan shi an kaso yi na hankalin dankala makarar shi da ta tabbatar da shi. An ka dauki matakai gare mu waɗanda ba shi ba zato ba su cikin kundin tsarin Sediyawo, ba su cikin kundin tsarin Iyomuwa. Kurum dai makaron ya rubuta ya ce mutunubu da Alassane Ouattara da Macky Sall da wani wani ne Talon da wani presidentin Ghana ga abin da muke so a yi mu Niger. An ga yin mulki.
To amma a ka'ida ta ce duk ƙasar da aka yi juyin mulki za ta fuskanci wasu matakai na ladabtarwa.
Ba su wuce uku ba.
Idan aka yi la'akari da protocol additional wato yarjejeniyoyi da aka ƙara sakawa hannu a 2000.
Ba su duk wannan ba su wuce ba. Ba su wuce matsayi uku ba. A dakatar da ƙasar cikin tare-taren da duk hukumomin tahiyyar da aka yi na Sediyawo. Amma ba a taɓa ce a nuna banki ba, inda kana a rage kudin da a ce a nuna makashi sai masha Allah sai ran da wani ta komo kai demokrasiya. Demokrasiya mene ne demokrasiya? A raba kudi tsakanin wasu talaka su yi wasu arziki ko mene ne? Ai ba da abin demokrasiya ba ta gaskiya ba ce. Ni da hannun na ta karshe ban kasa. Garin mu ni na amma garin gari wannan gaza ba ce. Duk wanda ya samu matsayin kasa inda ya fito na zaɓe bai yi wa a siyaka da kuri-kuri shi ma ba ta fito ba. To ita ce wannan demokrasiya. Haram ta tace demokrasiyar tasu abu ne tsara sun ka tura sun ka kawo mana saboda rabuwar kanun mutane a ce kowane sun zo ya tashi da ita shi daban, kowane ya tashi da waye daban, kowane gida akwai parti uku hudu biyar cikin gida ba cikin yari a mura shi ne take nuna akwai ta shi ne alheri a raba gari da su shi ne alheri fuska abin ta yi da suke su wanda jagorancin ECOWAS waɗanda Faransa ta dandan bala ko ina ne ba wai mutane bane an gaza ba Alassane Ouattara ba zaɓe shi ba cikin zazzarce shi ke tunubu haka Macky Sall ga ta cikin rami tunubu haka duk a raba gari shi ake alheri kuma Allah ya bada ya ba mu sa ƙasar nan uku da mu yadda kanmu cikin wannan ruwan.
President Intanika kai ne ka fahimta ko kuma ya kake kallon wannan mataki na ficewar ƙasashen nan uku daga ƙungiyar ECOWAS?
Ni dai a nawa ra'ayi wannan fita Mali da Niger da Burkina Faso cikin Sediyawo babban kuskure ne, kuma wanga kuskure ne wanda zai iya shawo mana illoli yawa.
Menene me yasa kake kiransa kuskure?
Diba gwagwarmayar da aka yi aka zo aka kawo wannan Sediyawo saboda manufa menene? Ana son haɗin kan 'yan Afirka. To kenan wagga wucewar tasu kamar sun ba da gudunmawarsu ga watsi ƙasashen Afirka, sun ba da gudunmawarsu ga rashin kawo haɗin kai na ƙasashen namu na Afirka. Banda wannan kuma ka san da wannan Sediyawo da kake shi, Sediyawo ina ne a Sediyawo? kashi 75 na sai yawo Nigeria ne wa an Nigeria wa an Niger Nigeria da Niger kamar kasa guda ce kenan kaje ni waɗanda suka yi zancen a fita daga cikin sai yawo ni da nawo gani ba su yi dogon nazari ba kamar sun yi aiki ba su yi aiki da kwakwalwar su ba su yi aiki da zuciyar su
to amma shugabannin kasashen nan suna zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka fata
kungiya ta sai yawo ta kauce da manufofin ta saboda wani takunkumai da kasar ta kangama ba Niger na abinci na kudade na ba a shigo da magani wannan cikin ta ita kungiyar ta sai yawo ta taka dokar ta me su da kansu sojojin waɗannan sun taka dokokin kasar su saboda constitution ta kasa ta haramtar da kudeta ita kuma sai yawo da ta tashi musu hukunci ita ma ta darje dokar ta musu hukunci kenan dukansu suna da laifi babu wanda za a ce bai da laifi amma menene mahita a su a zamla menene matsala su waɗanda da suka ce sun yata sai yawo suka yi masha Allah
akwai alaƙar Nishar ana misali Nishar ana zargin sai yawo da kamar tana jan kafa ba ta da niyyar a zauna a yi sulhu ganin yadda a baya bayan nan wata tawagar da ya kamata ta zo a tattauna da hukumomin mulkin soja na riƙon ƙwarya ta sanar cewa ba za ta samu zuwa ba saboda da farko sun ce babu ba samu izini na jirgin sai safkanan ba na biyu sannan suka dawo suka ce a jirgi ya lalace kamar yadda muka ji Prime Minister Lamin Zane na fada
to mun ji a jirgi ya lalace ko kaka akai ne ni makan mu adalci saboda radda sai yawon da ce za ta zo ne shar ai a rasu ka tafi dan wanga shuka Hassan Nicola musalli su suka tai suka tattare hanyoyi sai da yawa ai suna da labari an zo za ka zo kai garin mutum ka zo a walakanta ka ki ba da mun ba su son ai shiri ba su da niyyar shiri ko guda da sai da yawa da mun suna da manufofin su daban kuma manufofin su ne a fita daga cikin sai da yawa shi wannan fitar da cikin sai da yawa mutane su yi hankali su da kansu hukumomin su yi hankali saboda kasar nan ta mu da su ne mu duka kuma da suka zo mulki suka kwashi mulki da karni cewa suka yi za su yi aiki da abin da talaka ke so to nan ba su yi aiki da abin da talaka ke so saboda wanga abu zai gurɓatar da talaka saboda ka ga sai da yawo yanzu a taso a ce mu mun fita da cikin sai da yawo in zan tafi Nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan tafi nan Kano ka san da wai jaha bakwai a tsakanin mu da Nigeria ka san da wannan dan Niger nawa anda kai Cote d'Ivoire yanzu ɗan Nijar waɗanda an da kwai Cote d'Ivoire sai sun dawo nan Nijar sun yi passport sun yi visa su koma can.
President Tahir Jumba wani irin alfano ne waɗannan ƙasashe da al'ummominsu za su samu bayan ficewa daga ƙungiyar nan?
To nan abin gada shi ne Sulai sai an duba an kasa an koma baya kaɗan don ɗan kwanawan ga aiki duka daga gane abin da ake yi mine ne mabuta ita sai da yawon kira da gani sojin sun ga juyin miki sun fara a cikin ran da aka kawo da ya kuma ga wace da gashi na sashi wani sanka don mili sata mai bayan da ya hagi da shi sai da yawon kinan ya kuma ga wani Lagos aka kawo da inda son su ake yi
a Amerika da 75
shi ma general ne mai juyin miki sai kwanci a littana kanin lantana kanin na Niger Lamizana yana general na wata waltattar don Burkina Musa Traore yana general
na Mali
na Mali Kirku na Benin wani taya
martama
kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi yin mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shirmi ne ake ta yi wa an ka tambaya an ka kawai ikonsu sojoji ne sun gaji mulki ko ina suna kasar kata ko ya zai da yake shi a zuwa zama.
Amma suna cewa kamar da masu yi tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji sun zo abin ba. Ya dai ma general ne da tabo shi ma kuma wanga president da nan. To ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wani ku kasa al'umma ta Nijar da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka hawa ECOWAS da sunan ku ba mu to abin da ya samu fifu da mu sojoji sun masu gaji sun ka samu kasa da uku kuma sojoji masu gaji uku sun gozo sun zo su gida ku za mu planning da tattalin arziki na gaskiya yau shi ba ka san inda aka buga kudin ka ba
baka san inda akan zancen shin sai dai wayen ka ji ba faransanci community economic digital lafin dubos to ina economy shi me an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayan kasashen nan ba su fita daga yomuwa ba dake kula da harkokin
su tana zuwa dole kuma ta zo
to a gaishe ku malamai mai tutu wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara kan batun ficewar waɗannan muhimman kasashe guda uku na Sahel daga kungiyar ECOWAS idan Allah ya kai mu rana wato za mu dawo mu ci gaba mu ji shin meye tasirin ficewar wannan tasu kuma wace wahala za ta janyo musu ko kuma ta janyo makwabtansu sannan tunda sun yi ce ECOWAS ya magana zama cikin kungiyar nan ta kudade ta Africa ta yamma wato umuwa sannan zamu ji shin shugaban Najeriya Tinubu ya dau matakin da ya dauka matsayin shugaban Najeriya ne ko kuma a matsayin shugaban ECOWAS ba da bayan haka wanda asara ko kuma walhalu ficewar wannan kasashe za ta janyo musu da su kansu makwabtan nasu musamman da yake wasu na cewa Najeriya ma ta fi shiga wahala fiye da Niger dangane da wannan abin da ke faruwa to sai mun dawo rana wato din yanzu kuma muna son mu yi godiya ga su baki namu Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kara Alasan da shi kanshi wakilin namu na can Yamai Suleiman Muni Barma da ya haɗa mana hancin wannan muhawara kuma muka kawo muku ita a madadin su ne ne Aliyu Musufin su kuta a Washington huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Musufin Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan sakon
kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirin ta na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru wato karfe 3 agogon Ghana. Dan jin yadda gogaggun ƴan jarida za su tankaɗe da rayuwa kan muhimman al'amuran da ke faruwa a Najeriya, Niger, Kamaru da Ghana. A sabon shirin mu na dandalin ƴan jarida. Kada a sha'afa. Ranar Lahadi a shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru. Karfe 3 agogon Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga Hawwa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A ranar Litinin ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni 6 a matsayin azatubulin farko na ganin an ma dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin dagaddan abokan juna. Tattaunawar tasu ta shafi jerin kalubale iri-iri da suka hada da haramar da Isra'ila ke yi na kai hari ta ƙasa a kudancin Gaza. Da take-taken bala'in matsalar jin kai da ke shirin afkawa Falasina farar hula. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu matuƙa da yadda rikici ke ƙara rinjaye a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda a cikin wata sanarwa a jiya Litinin yayi Allah wadai da faɗan da 'yan tawayen M23 suka kaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin Goma. A kwanan nan dai rikici na ci gaba da ƙazanta tsakanin ƙungiyar ta M23 wadda ɗaya ce daga cikin gwamman ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gararan ba a yankin gabashin ƙasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta Congo.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Zakariya Yusuf na Dabo da sauran 'yan uwa da abokan arziki saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam Muhammad Bello wacce aka fi sani da yayan Mairo ta Kwalbai Zaria. Hajiya Maryam ta rasu ne a jiya Litinin tana da shekaru 76 a duniya. A yau Talata da karfe 11 na safe za a yi jana'izar ta a garin Makarfi da ke jihar Kaduna. Allah ya yi mata rahama, amen. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniya mu Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.